This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alod da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a daidai wannan lokaci.
Karbar hanci laifi ne ga ma'aikatan hukuma. Ba da hanci ga ma'aikatan hukuma shi ma laifi ne. Kama shirya, kai shirya, mutum ya kawo cin hancin shi ma kanshi shi ma laifi ne.
Muqaddashin Sufeto Jeran na ɗan sandan Najeriya Yakubu Muhammad mai ritaya, za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya, za ku ji sharhin da wasu jaridun arewa suka yi a wannan mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Sa'o'i bayan Turkiya ta kakkaɓo wani jirgin saman yakin ƙasar Rasha a kan iyakar Siriya da Turkiya, shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na Turkiya suka amince a kan buƙatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma hana aukuwar irin wannan al'amari. Wata sanarwar da fadar shugaban Amurka ta gabatar jiya da daddare yana cewa shugabannin biyu sun zanta ta wayan tarho a kan wannan batu. Tun da farko a jiya Talata, shugaba Barack Obama ya ce kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfurin jet shaida ce ta matsalar da ke tattare da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Siriya, kuma ya ce ƙasar Turkiya tana da ‘yancin kare yankinta da sararin samaniyarta. Tun da farko shi ma shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi ƙasar Turkiya da laifin yi wa Rasha butulci da kuma goyon bayan ‘yan ta’adda, bayan da jiragen saman yakin Turkiya samfurin F-16 sun kakkaɓo jirgin saman yakin Rasha samfurin jet. Ita kuma Turkiya ta ce mayakan samanta sun harbo jirgin ne bayan da ya keta ƙa'idar sararin samaniyar ƙasar, kuma ya yi watsi da kashedin da aka yi ta masa har na tsawon mintoci 5 akan cewa ya fice daga yankin. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa ta yi iyakacin ƙoƙarinta na kaucewa aukuwar haka, to amma kuma ya ce tilas a mutunta 'yancin ƙasarsa na kare kanta.
Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar Tunisiya ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe jiya Talata lokacin da wata fashewa ta afka motar da ke jigilar masu gadin shugaban ƙasar. Kafofin tsaro da na shugaban ƙasar sun ce fashewar hari ne, suna masu faɗin cewa nan da nan ba a tantance ko tashin bam ne ko kuma nakiya ce aka harba akan mota bus ɗin da ke tafiya akan titin Muhammad V. Nan da nan motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin, kuma jami'an tsaro suka killace yankin. Shugaban ƙasar Beji Said Essebsi ya ayyana dokar ta ɓaci na kwanaki 30 a duk faɗin ƙasar, ya kafa dokar hana fitan dare a birnin Tunis. Ya kuma buƙaci a yi taron gaggawa na majalisar tsaron ƙasar yau Laraba da safe. Yayin da yake jawabi ta gidan talabijin na ƙasar, shugaban ya ce ƙasar Tunisiya tana cikin yaƙi da ta'addanci. Ya kuma yi kira ga sauran ƙasashen duniya da a haɗa kai wajen yaƙi da masu zazzafan ra'ayi waɗanda suka ƙaddamar da munanan hare-hare a 'yan makonnin nan. An kai wannan hari ne kwanaki 10 bayan da hukumomin ƙasar suka ɗauki ƙarin matakan tsaro da girka jami'an tsaro da yawa a wasu wurare fiye da kima.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kammala tattaunawa da ya yi da shugabannin Isra'ila da na Falasɗinawa da suka mai da hankali akan yadda za a kawo ƙarshen tarzoma. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Mr. Kerry da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun tattauna akan matakan da za a iya ɗauka domin kawo ƙarshen tarzoma da ƙarfafa haɗin kai ta fuskar matakan tsaro. Cikin makonni 2 da suka shige, an kashe aƙalla Falasɗinawa 89 da 'yan Isra'ila 19. Bayan ya gana da Mr. Netanyahu, Mr. Kerry ya yi gana fiye da sa'o'i 2 da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a gaɓar yammacin kogin Jordan. Mr. Kerry ya ce sun yi shawarwari masu ma'ana. John Kerry ya je Isra'ila ne daga daular ƙasashen Larabawa, inda ya tattauna da jami'an ƙasar da na ƙasar Saudi Arabia. shawarwarin da suka mai da hankali akan yunkurin samun hanyoyin magance rikicin kasar Siriya a siyasance da kuma jagorancin taron dangi da Amurka ke yi akan yaki da ISIS.
Shugaban Faransa François Hollande ya gana da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama domin tattauna matakan da suke dauka kan hare-haren ta'addancin da kungiyar ISIS sakai a birnin Paris a farkon wannan wata. Bayan sun tattauna a asirce a jiya Talata, shugabannin biyu suka yi taro da manema labarai na haɗin gwiwa a fadar White House. Shugaba Obama ya ce Amurka tana tare da Faransa. An kashe akalla mutane 130 kuma fiye da 300 suka ji rauni a hare-haren da aka kai akan wurare biyar na sayar da gahawa da kuma shagon sayar da abinci da kuma wurin wasanni. Shugaba Hollande ya ce shi da shugaba Obama sun yarda za su ƙara ƙaimin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan ISIS a Siriya da Iraki, za su kuma fara da musayar bayanan sirri yayin da ya buƙaci a rufe kan iyakar Siriya da Turkiya domin hana mayakan ISIS tsallakawa zuwa Turai. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tomadalla, ƙasa da wata biyu yanzu da muka kawo muku rahoton wani ɗan sanda a jihar Taraba wanda ya harbe wani matukin babbar mota ɗauke da dabbobi kan zargin ya nemi cin hanci da bai samu ba yadda yake so. Hakana akwai wasu rahotannin wani jami'in tsaro a jihar Lagos wadda cin hancin ma ya ce shi sai dala zai karba. A hira da muka yi da Ababa nan da tsohon muƙaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya Yakubu Muhammad Dauda mai ritaya, na tambaye shi abin da zai ce kan yawan zargi da ake wa 'yan sanda musamman kan neman karɓar cin hanci.
To farko ya biyu kai magana cin hanci da kuma kisa. Wanda ba kan shari'a ba ɗaya sanda suke yi. Farko dai doka ce kowa ya san ta da su 'yan sandan da kofar hula da 'yan jarida, kowa ya san cewa karɓar hanci laifi ne ga ma'aikacin hukuma. Ba da hanci ga ma'aikacin hukuma shi ma laifi ne. Kama shirya, ka yi shirya ka mutum ya kawo cin hancin shi ma kanshi shi ma laifi ne. Saboda haka da mai bayarwa da mai karɓa duk suna da laifi. Amma sai ga an zagaya an ce mai karɓa shi ke laifi. Kaji dai kenan. Sannan harbin da aka yi ma direba na duk wanda ludar sanin da ya harbi ko ya samu mutum ko bai same shi ba laifi ne. Duk wanda aka ɗan sanda aka bashi bindiga in yi tafi za a kirga sa sanda aka bashi in yi da sa kirga nawa ne ka tafi da shi nawa ka dawo da shi. In ma ba a san ya harbi ko ba inda aka harsa shi ɗaya ya ɓace to sai fa an gurbatar da shi gaban shari'a. Muna da kotu da za a mai hukunci. In ta kama a kore shi, a kore shi. In ta kama a rage mai mukami, a rage mai cin mukami. To kaji, saboda ka cin hanci, karɓar hanci laifi ne mummuna. Ya ma fi ƙarfi ga 'yan sanda da alƙalai fiye da farar hula su karɓi hanci. Sannan kuma harbin nan ba kan ƙa'ida ba, shari'a muke musu. Ba ma rufe 'yan sanda, ba mu rufa mu jin, ba mu rufa mu kama asiri. Muna duk wanda ya lifi mu kama. Kuna ga shaidu nan da yawa. Ga hujjoji na mun da zai nuna cewa ba mu rufa mu kama asiri. In ɗaya daga cikin malihi muna kama. Ka san shekaru da dama a Benin. Akwai DSP jami'in sanda mai aini uku wanda ya haɗa kai da barayi Hamrabas. An kame su, an sami, an bincika, an harbe shi da shi da su aka harbe an yi shi uku. Akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Kebbi, yana an sami da laifi shi ma yana taimaka ma 'yan fashi da makami. Tare aka sami da laifi aka harbe su a Kebbi dukkana da wannan. To wanda hukuma ce a ƙasar nan take irin wannan tattono nasu, tattono jami'an ta wanda basu da hali na gari. A kai su kunci irin wannan. Kaga babu.
Muƙaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya mai ritaya Yakubu Muhammad Daudawa. Nan da wasu 'yan mintoci za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamin nan sai ku shakata da wannan fefe na ɗan Indo.
Zamina da ne, masu wanda kada cikin daɗin da ciyawa da
Kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2 da minti 10 ana sauraron shirye-shiryen mu a nan ga kuma Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu juya bayani domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi Jamilu Abdullahi matashin nan da wasu ƴan hukumar Civil Defense suka lakkada ma duka a ofishinsu na Sokoto ta Kudu har ya zama ajalinsa a asibiti. Abin da ya kawo har suka yi mishi marigayin duka a wancan lokaci kuwa shine ƙarar da wata makwabciyar su Jamilun mai suna Amina ta kai musu kan wai ya da zage ta. Marigayi Jamilu na unguwar Dambuwa a Sokoto yayi wannan cacar baki da ita Amina a ranar 25 ga watan Mayu na wannan shekara. Irin dukar da aka yi masa a ofishin na Sokoto ta Kudu tayi tsananin da su kansu ƴan Civil Defense din suka dauke shi suka kai asibiti suka ajiye suka yi tafiyar su. Marigayi Jamilu Abdullahi ya rasu a ranar Juma'a 5 ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake Sokoto. Idan kun tuna har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara, ba abin da marigayin ba an bar gawansa a wannan asibiti. To haka gawansa tayi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan. Ba abin ne shi ba sai a ranar Juma'a 13 ga watan nan na Nuwamba, wato sama da wata 5 a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Saninna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sirikin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilin su na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun.
Dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun ji an binne ta daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike, kuma wanda a shari'ance gaskiya ba za mu yadda da hakan ba, kuma ta wannan kuma suna iya bi ta hakanan saboda su ga sun yi winning din wannan case din. Yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ce to duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu ansa ga wannan mu zo mu yi mata zana'iza. Muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙareran da suke yi na cewa a ba bugun shi suka yi ba, shi ya kama buga kan shi ga gina har ya raunatar da kan shi, irin waɗannan abubuwan sun ka faru gare shi wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi, kuma ita wadda ta kai ƙarar shi gabanta suka buge shi, sannan shi karan kan shi DO din ya maimaita mana cewa eh lallai shi ya buge shi da shi da mutum biyu. So daga baya kuma da sun kaje asibiti sai suke bada cewa ai ga sun je gidan giya sun ka doko shi yana fada da wata karuwa, alhali kuma ba gaskiya bane. To akan waɗannan ƙareran da suke yi yasa ba mu karbi gawan ba sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewa eh wannan bugun shi akai hayyan mutu ba wani abu ya same shi daga can wani abun nan ba, sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi.
Kai ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a zuwa yanzu?
Alhamdulillahi har yanzu muna kan muna kotu muna magistrate saboda suna remain tun lokacin da anka tura su remain wata daya, an dawo da su kuma yanzu dai watan mu 5 muna zuwa kotu. To har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda ƴan sanda suna kan bincike akan wannan al'amari. To amma yau da mun ka shiga kotu ƴan sanda sun yi ma alƙali bayanin cewa sun kammalar da bincike sun tura Ministry of Justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar. Gaskiya alhamdulillahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu da kuma nasarori akan wannan shari'a, in Allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci, kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari.
In na fahimce ka, kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan.
So alhamdulillah, gaskiya bazan ce bamu gamsu ba, saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'ar ba, amma dai an tura su akan suna remain saboda ƴan sanda suna bincike, amma har yanzu ba a fara shari'ar ba. Amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke ba mu na zuwa biye kotu da kuma ganin cewa lalle case din nan an gabatar da shi yadda ya kamata, to gaskiya muna jin dadi game da wannan al'amari sosai. Ya abin nan,
ko ma'aikatar shari'a ta taba tuntubar ku ko kuma tuntubar kai game da wannan shari'ar da ke gudana?
Lallai ma'aikatar shari'a bata taba tuntuban mu akan wannan ba sai yau. Yau ina gida, akwai naga director ce a nan ma'aikatar shari'a, ta kira ni tana tambaya ta akan ya yanayin statement din da ta gana basuwa ma ƴan sanda. Na faɗi cewa Aliyu Zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu. To waɗannan mutum biyu ban yi mentioning din sunan su ba. To su wane, ko zan iya gane su? Saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su. Na yi mata bayanin cewa lallai shi Aliyu Zaki shi tabbas gabana ya buge shi da wasu mutum biyu, amma ban gane ko su wane ne. Ta ce min to ko idan an ka yi identification parade zai iya gane su, in an ka ɗauko min su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin, su biyu din waɗanda sun ka buge shi, na nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi, amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba, saboda lokacin da sun ka fara bugun shi, shi ɗayan shi wanda ya mare shi gabana shi na gane shi. To wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka ɗauko musu abun bugu, shi Aliyu din ya sun karufan mai suna bugun shi. To shi gaskiya gudan ba zan gane shi ba, amma shi Aliyu ya yi bayanin cewa shi kadai ya buge shi da shi da mutum biyu. To su wane ne mutum biyu din? To shi karan kanshi bai bayyana su ba, amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan. Ta ce min to in har zan gane su, tana son ta maida case din wurin ƴan sanda, saboda a tabbatar da an gano waɗannan mutum biyu din. Saboda waɗannan waɗanda an ka kawo, akwai cell guard, akwai CRO waɗanda basu ji ba, basu gani ba, amma kuma duk an ga mai su a yi musu charges guda. To suna son su bambanta da wanda ya yi duka da wanda bai yi duka ba, kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi, su ba da shawarwari akan abin da za a yi musu. Muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna, kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zahinsu game da wannan al'amari. Muna kira ga da su taimaka muna, su sa mana ido game da wannan al'amari, saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma ƴancin kansu. Idan har suka fuskanci hukunci, to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci, ba civil defense ba, ko ɗan sanda, ko soja, ko wani, zai zan darasi akan kowa, saboda kowa ya san yanda zai gudanar da aikin shi, kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan. To shi nake kira ga hukumomi, sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto da shi sa muna ido akan wannan case din, na ganin har sai case din ya kai ƙarshe, kuma mai gaskiya a bashi gaskiyar shi, kuma mara gaskiya kuma ya huskanci hukuncin da ya kamata.
To kamar dai yadda aka ji, ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense ɗin a kurkuku, inda ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto take ƙoƙarin yin shari'ar su. Cikin waɗanda ake tsare da su ɗin har da shi DO na wannan ofishin ta Sokoto ta Kudu, wato Abu Zaki Tambuwal, wanda Zulkifilu ya yi zargin cewar a gabansa ma shi Tambuwal ɗin ya fara dukan marigayi Jamilu. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara, da Fulanin da ya kwashe musu dabbobi ya saida da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja dake kokarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyin su daga aljihun gwamnati kuma ya sake mai da shi koraren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu a madadin Murtala Faruk Saninna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya
to a gaida malamai ranar litinin za a ji wani sabon shiri ko kuma ci gaba duk da cewa jaridun arewa sun maida hankali sosai kan rasuwar tsohon gwamnatin jihar Kogi Rima Abubakar Audu duk da hakan sun taba wasu batutuwa
batun mutuwar dan takarar gwamnatin jihar Kogi a karkashin inwar jam'iyyar APC Abubakar Audu ne ya dauki hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya jaridar Daily Trust da shine ta babban labarin ta inda tace Audu ya mutu ne bayan da hukumar zaben Najeriya ta bayyana sakamakon zaben da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata a gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu hukumar zaben Najeriya INEC tana cewa za ta bi tsarin doka akan abubuwan da suka faru game da zaben na jihar Kogi a can cikin jaridar leadership ma da batun rasuwar Abubakar Audu ne ta yi babban labarin ta inda tace shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya duk sun mika sakon ta'aziyar su ga iyalan marigayi Abubakar Audu a can ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ce jam'iyyar APC ta yi bakin ciki game da rasuwar Abubakar Audu APC dai ta yi kira ga al'ummar jihar Kogin da su maida al'amarinsu ga Allah sannan ta ce za ta bi tsarin doka game da yadda makomar dan takararsu zai kasance a jihar Kogin to jaridar People's Daily dai ta yi daya daga cikin manyan labaran ta ne da bukatar gwamnatin Najeriya da ta mika ma wata kotu a Najeriya na neman a soke belin da aka baiwa tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkar tsaro Kanal Samba da Suki mai ritaya a bangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda ƴan sandan jihar Kano suka kama sabulun wanka tare da mai na kamfanin Dettol na Bugi da yawan kudin sa ya kai naira miliyan 11 a kasuwar Sabon Garin Kano babban labarin jaridar Blueprint ta ambato sarkin musulmin Najeriya ne Sultan Sa'adu Abubakar yana kira ga gwamnonin arewacin Najeriya da su binciki makudan miliyoyin kudaden da kasashen duniya suka turo gudunmuwa ga ƴan gudun hijirar yankin a ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda al'ummar garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe suka koka akan yadda suka ce sojoji a Damaturun sun zama tamkar wata ma'aikatar shari'a da ke saurin yanke hukuncin kisa ga duk wanda suka kama ya karya dokar hana fita daga ƙarfe 10 na dare ya zuwa ƙarfe 6 na safiya jaridar dai ta ambato mutanen Damaturun suna bada misali da wani matashi Ibrahim Bala da suka ci sojojin sun kashi amma a ɗaya gefen jaridar ta ambato sojojin na musanta wannan labari Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
karfe 2:24 sashen Hausa na muryar Amurka ake saro yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni
assalamu alaikum na magana a daga Abubakar Alam Mahmud Odunbe na zamani garin Wari da Dalba na ra'ayi na dangane da maganar da shugaban kasa Gini yayi gaskiya ya sake shawara kai ya dauke dukkan musulmi an ta'adda domin waɗannan ma da suke kira akan wai cewa suna jihadi akan musulunci wannan ba gaskiya suke faɗa ba don haka wannan magana da ya yi ta rufe makarantu na karantar da addinin musulunci to wallahi ya yi taka tsantsan kuma wannan magana ya gargautar da jayita masu karatun na a wannan makarantu ya bar su ci gaba da karatunsu domin ba wai kowane musulmi ne ba za a doke shi dan ta'ada don haka wannan magana ba magana ce ba wanda ka tace yayi ka a nan ma cikin Afirka kenan daga Alhaji Abubakar Malam Muhammadu Dindi
sunana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga jihar Bauchi hakikanin gaskiya wannan matsala na karancin man fetur da muke fama da shi a jihohinmu musamman ma nan jihar Bauchi abin yana neman ya wuce tunanin mai tunani kullum matsala ce yau abu yake cinyewa mu rasa gane inda matsalan take gaskiya ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari yayi kokari ya sa baki ya za a ce talakawanka suna fama da matsanancin wahalan karancin man fetur amma ka kalce komitin da aka samu wannan matsala gaskiya in dai kai shugaban talakawan ne da gaskiya muna kira gare ka sa baki ya kasance an san karshen wannan matsala nagode Mudassir Muhammad Tafawul daga jihar
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza local government jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya ina kira ga Jenar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ina kira ga ƴan majalisar Najeriya ina kira ga goron gononi Alhaji Abdul gwamnan Zawara ya kamata magana ta farko a tsawata mu gononin Najeriya magana cewa ba su iya bayar da karamin albashi 2018 ba ta taso ba su ji tsoron Allah magana ta farko ba su haɗu wannan ba lokacin suna neman gaɗe suna neman a zaɓe su sai yau bayan sun kai ga roman mulkin demokuraɗiyya su haɗe suna nan zaune bisa ga kujerun mulki su cewa ba su iya talakin Najeriya wannan irin zalunta da kai mai hakan ga saboda haka shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da majalisa babba da ƙarama a zauna duk gonan da bai iyawa ya aje shi ba mataimakinsa mu je talakawan Najeriya ba mu yarda da wakiltaya ba wannan irin bala'i na an hito matsalar boko haramun an kai mana hari masallaci cikin gida kasuwanne mala'i yayi ma dan Najeriya yawa maki yayi ma dan Najeriya yawa babu abin da talakin Najeriya ya dogara da shi irin albashin ga ba dai kasa ta kasa ma ba kan hunuka ga kasar gaba wanda talaka ya dogara ga kansa saboda haka muna kiran su ba ma 2018 muna kiran ga shugaban kasa a ba karamin albashi a ba da naira 50,000 ko kuma 50,000 dai magana abin didi bunzo lokacin gaban da kin Najeriya
ga tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku
Sauyi bayan Turkiya ta kakkaɓe wani jirgin saman yakin ƙasar Rasha akan iyakar Siriya da Turkiya, shugaba Barack Obama na Amurka da takwaran aikinsa na Turkiya suka amince akan buƙatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma a hana aukuwar irin wannan al'amari. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar Tunisia ta ce akalla mutane 12 ne aka kashe jiya Talata a lokacin da wata fashewa ta afkawa motar da ke jigilar masu gadin shugaba. Kafofin tsaro da na shugaban kasa sun ce fashewar hari ne suna masu fadin cewa nan da nan ba a tantance ba ko tashin bam ne ko kuma munakiya ce aka harba akan motar bus din da ke tafiya akan titin Muhammad V. Sakataren harkokin wajen Amurka kuma ya kammala tattaunawa da shugabannin Isra'ila da na Falastinawa.
A gaishe ki da haka Allah ya kawo mu karshen shirin hantsin nan sai kuma can da asa za ku saki jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman Jummai Ali da kuma Kiba Hiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Ali zan daka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.